Masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin da ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwalni. Sana a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau 17 ga watan Afrilun shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 11 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Jam'iyyar da ke mulki a Turkiyya tana murnar nasarar da ta samu bayan ran zaben raba gardama da ya baiwa shugaban kasa Recep Tayyip Erdogan cikakken iko. Mike Pence, wato mataimakin shugaban kasar Amurka, ya yi gargadi da kakkausan harshe inda ya ce shugaban kasar Amurka Donald Trump zai amfani da karfin soja idan ta kama akan gwamnatin Kim Jong-un. Mai bayar shugaban kasar Amurka shawara kan harkokin matakan tsaron cikin gida HR McMaster ya isa Pakistan inda yake zaman tattaunawa da jami'an gwamnatin kasar.
A jamhuriyar Niger kuwa yau ne aka yi jana'izar wani dalibi da ya rasa ransa a lokacin zanga-zanga da dalibai suka yi a makon da ya gabata a birnin Yamai.
Za mu taya mu aje takarda ta jerin gwanu nan zuwa kwanaki masu zakuwa saboda mu tambaya da shugaban kasa shi kai ta aziyar shi ga uwaye wanda suka rasa dan nasu.
Yayin da Kiristoci ke bukukuwan Easter, za mu leka jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya mu ji kiran da shugabannin addini ke yi a wannan lokaci. Muna kuma tafa da shirin ilimi da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. A yayin da ake bada misali da harin da Amurka ta kai akan Afghanistan da kuma Syria, mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya yi wa Koriya ta Arewa gargadi da kakkausan harshe, inda ya ce shugaban kasar Amurka Donald Trump zai amfani da karfin soja idan ta kama akan gwamnatin Kim Jong-un idan har barazanar gwajin makamin kare dangi ta ci gaba. Mataimakin shugaban kasar ya kai ziyara a Koriya ta Kudu a fara ziyarar kasashe hudu na yankin Asiya don ƙara ƙarfafa alƙawarin Amurka ga ƙawayenta a yankin da suke fama da matsaloli game da gina goyon bayan ƙasa da ƙasa domin ƙarawa matsawa gwamnatin Kim Jong-un lamba ta dakatar da shirye-shiryen gwajin makamin ƙari dangi da kuma na makami mai linzami samfurin ballistic. A dai bangaren kuma, a hukuncin dauyoyin Koriya ta Arewa sun tuhumi tsohuwar shugabar kasar Koriya ta Kudu da aka hambarar daga kan mulki Park Geun-hye, inda ake tuhumarta da laifin karbar cin hanci da abin fallasar cin hancin da rashawa. Ofishin kotun ya tuhumi ta ne a yau Litinin, inda aka maida shari'ata zuwa kotun munanan laifuka. Munanan laifukan da ake tuhumar Park da aikatawa sun hada da rikicin da ya jawo ta rasa mukamanta, wanda ake zarginta da hada kai da wata tsohuwar kawarta Choi Sung-sil da damfarar wasu kamfanoni su ba da gudunmawa ta fiye da dalar Amurka miliyan 69 zuwa wasu gidauniyoyi guda biyu na jabu.
Jam'iyyar da ke mulki a Turkiyya tana murnar nasarar da ta samu bayan zaben raba gardama da ya baiwa shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan cikakken iko. Amma jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci zaben da aka yi a ranar Lahadi, inda suke zargin yana cike da magudi. Nasarar da Erdogan ya samu za ta bashi damar janyo wa 'yan majalisu tarnaki, haka kuma zai iya nada ministoci ya kuma kula da su kai tsaye. Shugaban kasa Erdogan ya yi wa magoya bayansa da ke ta sowa jawabi a yammacin jiya Lahadi bayan an rufe rumfunan zaben. An dai buƙaci masu kada ƙuri'a da su goyi bayan sauye-sauye 18 domin gyaran tsarin mulkin kasar, wanda jam'iyyar da ke jan ragamar mulkin kasar ta Justice and Development ta gabatar da shawarar a yi da za ta maye gurbin tsarin mulkin da ake amfani da shi a yanzu. Ƙasashen duniya da dama sun soki wannan tsari. Jami'ar adawa ta Turkiyya ta ce za ta kalubalanci zaben wanda suke ganin an yi magudi a cikinsa.
Mai bayar shugaban kasar Amurka shawara kan harkokin matakan tsaron cikin gida HR McMaster ya isa Pakistan, inda yake zaman tattaunawa da jami'an gwamnatin kasar fararen hula da kuma soja domin tattaunawa matsalolin tsaro da kuma kokarin daidaita al'amura a makociyar kasar wato Afghanistan. Mr. McMaster ya isa Islamabad a yau Litinin, kwana ɗaya bayan ya tattauna da shugabannin kasar Afghanistan a Kabul domin dudduba da kuma nazarin al'amura da suke dangane da ayyukan daƙile harkokin 'yan tawaye da kuma yaƙi da ta'addanci a ƙasar. Bayan McMaster ya gama tattaunawa da mai baiwa Pakistan shawara kan al'amuran ƙasashen waje Sartaj Aziz, Pakistan ta bada sanarwar da ke nuni da damuwar yadda harkokin tsaro ke lalacewa a Afghanistan. Haka kuma Aziz ya ƙara jaddada aniyar da Pakistan ta kudurta wajen aiki da kasashen duniya domin tallafawa yunkurin samun zaman lafiya da sasantawa a Afghanistan. Sanarwar ta lura da yadda McMaster yayi na'am da irin su daukar da kan da Pakistan ke yi wajen yaki da masu tsatsauran ra'ayi da kuma ta'addanci. Labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Ministan harkokin wajen kasar Siriya ya ce akwai buƙatar kasashen duniya su haɗa kan yunkurin yaki da ta'addanci da kuma kawo ƙarshen ƙoƙarin yin burus ɗin da muhimmancin wannan yaki domin a samu daidaita ƙasar da aka kwashe shekaru shida ana wannan yaki. Saƙonnin suna ƙunshe ne cikin wasu wasiƙu da aka aika wa sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Lahadi. Wasiƙun sun mai da hankali ne akan harin bom ɗin da aka kai a jerin gwanon motoci a Rashidin da ke jigilar mutane da wuraren da suke goyon bayan gwamnati sakamakon wani shirin kwashe mutane daga wuraren da aka yi wa ƙawanya da aka wato aka kulla. Rikicin Siriya dai ya haɗa ƙungiyoyi da dama ciki har da waɗanda ke da alaƙa da 'yan ta'adda kamar su Al-Qaida.
Kotu a kasar Masar ta saki wata mata 'yar kasar Masar ba Amerikiya da wasu mutane bakwai bayan tsare su da aka yi na tsawon shekaru uku sakamakon tuhumar su da ake da laifin safarar mutane wanda ya danganci wata gidauniya da ke taimakon yara marasa galihu a birnin Alkahira. An tsare wacce ake zargi Aya Hijaz da kuma mijinta da wasu mutane guda shida tun watan Mayun shekarar 2014. Lokacin da jami'an 'yan sandan Kairo suka kai su mamin cibiyar tallafin ba tare da izinin kotu ba, suka kwace na'urori masu kwakwalwa da sauran kayan aiki. Ana tuhumar mutane bakwai ne da laifukan safarar yara da amfani da su ko kuma tilasta musu su yi karuwanci, da kuma amfani da yara ƙanana a wajen yin zanga-zangar adawa da gwamnati. Kaman ya jawo koke-koke daga ƙungiyoyin 'yan kishin ƙasa waɗanda suka ce wani ƙage ne kawai na gwamnati domin murƙushe ƙungiyoyin mutane.
Mexico ta buƙaci ƙasar Guatemala da ta ba ta tsohon gwamnan nan da ake zargi da yin almubazzaranci da miliyoyin dalolin Amurka. Ana saboda yamma aka cafke tsohon gwamnan na jihar Veracruz, Javier Duarte, ɗan shekaru 43 a wani otel mai suna Panajachel a wani garin ƙasar Guatemala bayan kwashe watanni shida ana nemansa. An samu nasarar kama gwamnan da haɗin kan jami'an 'yan sandan ƙasar da 'yan sandan ƙasa da ƙasa kenan da ake kira Interpol a Turance. An ɗauki shi da masu tsaro ɗauke da manyan makamai a ranar Lahadi zuwa gidan yarin sojoji da ke birnin Guatemala a babban birnin ƙasar. Duarte, tsohon ɗan jam'iyyar PRI, ya zama alamar cin hanci da rashawa ga ƙasar ta Mexico da dama, inda ake nemansa saboda laifin bada kuɗaɗen haram da kuma shirya aikata manyan laifuka. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a jamhuriyar Nijar yau ne aka yi jana'izar wani ɗalibi da ya rasa ransa a lokacin zanga-zangar da ɗalibai suka yi a makon da ya gabata a birnin Niamey, a lokacin da 'yan sanda suka je kwantar da tarzoma da ta biyo bayan wannan zanga-zanga. Daga birnin Niamey ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana.
Dubban ɗalibai da mazauna birnin Niamey, wasu a ƙafa, wasu a kan ababen hawa, suka yi wa marigayi Mala Bagale rakiya zuwa makwancinsa na ƙarshe bayan an ɗauko gawarsa daga babbar asibiti Hopital National zuwa makabartar Yantala. A wannan hantsi na Litinin, duk wanda ka gani cikin waɗanda suka halarci wannan jana'iza a fili akan gane ɓacin rai a huskokinsu. Ga sakatare janar na kungiyar USN Useni Sambo.
Yan makarantar Nijar duka gaba ɗaya wanda ke cikin babbar jiha ta Niamey da jama'a dukkanin ƙasa yau suna cikin takeici, wani a cikin ƙunci mun zo mun kawo aminanmu wurin kwanciyar shi. Muna fata ga Allah mai girma a ce ya huta lahiya. Bakin gobe za mu taya mu aje takarda ta jerin gwano nan zuwa kwanaki masu zakkuwa saboda mu tambaya da shugaban ƙasa shi kai ta'aziyyar shi ga uwayen wanda suka rasa ɗanɗan nasu. Kuma muka ce shi yi da mandan eskiz biska abin da ya samu.
Jin takaici akan abin da ya sami wannan ɗalibi a yayin da jami'an tsaro suka kai samame jami'ar Abdulmumuni a makon jiya da sunan murƙushe tarzoma ya sa shugabannin ƙungiyar ɗalibai ta USN ficewa daga zauren taron sulhu da ya haɗa su da mambobin gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Birji Rafini da sa idan shugabannin addinai da na hukumar kare haƙƙin ɗan adam sai NDH a jiya da daddare. Jim kaɗan bayan fitowarsu daga ɗakin taron, Ga abin da Nasiru Munkaila na kungiyar ɗalibai ke cewa.
Wannan minista Ben Omar da shi da ya ba da hanya a Lekki University na Nyamai da na Magadi har waɗannan abubuwa sun kahu da shi da Kallamu Tari wanda ya ba abun ga jami'an tsaro da su yi wannan aikin a sha su biyun ilfoki a hidda su da matsayin da suke da shi cikin kasan ga tun da su yi ma kasar ga aikin a sha su yi ma kasar ga abun da kowane dan kasa bai iya mantawa. Kawo wannan mutum a zamar da shi gaba da mu a ce muna mu tattauna da shi ganin mu ce ba a jigamar da mu ganin mu ce ba a jigamar da wannan abokin namu wanda anka kashe. Tunda ana mu gani ba ta yiwa a kashe ma da kuma wanda ya kashe shi ko wanda akwai hannun shi cikin kashe shi a zo a zamar da shi gaban ku a ce a ku tattauna da shi.
Prime Minister Niger Birgira Fini wanne a shekaran jiya Asabar shugaban kasa ya dora wa nauyin tantaunawa da dalibai domin kawo karshen wannan kikikaka na ganin ficewar shugabannin kungiyar ta US n ba za ta hana a gane juna ba a nan gaba.
Kasan sai a hankali sai ana sannu-sannu za a samu a daidai.
A baya-bayan nan hukumar 'yan sanda ta ba da sanarwar dakatar da wasu jami'an tsaro uku da aka kama da laifin azabtar da wani ɗalibin da suka kama a zanga-zangar 10 ga watan Afrilu. Sai dai ɗalibai da lokacin jama'ar Nijar na buƙatar hukumomi su ƙara faɗaɗa irin wannan hukunci akan dukkan waɗanda suka yi ta dukan ɗalibai a yayin wannan tarzoma. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A ce mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace.
Da makoma a Najeriya a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin kasar, shugabannin addinai na kira ga mabiya addinin Kirista da su yi amfani da lokacin wannan biki na Easter su taimakawa 'yan gudun hijira da ke cikin mawuyacin hali. Ga Hassan Umaru Tambol da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana.
Mabiya addinin Kirista a jihar Oyon, Najeriya na bin sawun takwarorinsu a duniya wajen bukukuwan Easter. Albarkacin bukukuwan na Easter, Pastor Ademola Adeniyi ya buƙaci Kiristoci da su riƙa taimakawa mabukata da matalauta, musamman 'yan gudun hijira. Pastor Adeniyi ya ce Kiristoci su taimakawa matalauta, musamman waɗanda ba su da abinci, ba su da wani abin da za su dogara da kawunansu, suna buƙatar taimako. Gaggawa. Pastor Ademola Adeniyi ya buƙaci Kiristoci da su ƙaunaci jama'a tun ba makwabta ba, kana su zauna lafiya domin su samu cigaba da rayuwa mai inganci kamar yadda addinin Kirista ya koyar. To ko menene mabiya addinin Kirista za su ce a game da ganin wannan ranar Easter? Wannan matar ta ce ta gode wa Allah da ya sa ta ga wannan ranar Easter lamu lafiya. Ta ce yawancin mutane da yawa ba su samu ganin wannan rana ba. Ana bukukuwan na Kirista ne a ƙasar Najeriya da ma wasu ƙasashen duniya a kowace shekara. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To daga batun bukukuwan Easter har yanzu muna kan wani batun na addini, inda cibiyar addinin Islama ta ƙasa a wani taron da ta kammala a jihar Sokoto a Najeriya wanda aka rufe shi a yau Litinin. Ta yi kira ga jama'a da su rungumi batun noma a matsayin mafita ga matsin lamban tattalin arzikin da ƙasar ke fuskanta. Daga birnin na Shehu ga rahoton da wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyi ne aiko mana.
Taken taron na cibiyar ta addinin Musulunci ta Najeriya shine aikin gona a zaman mafita ga tawayar tattalin arziki a Najeriya. Manazarta a wajen taron sun mai da hankali ne akan hanyoyin da aikin na noma zai samar da isasshen abinci da kuma arziki ga 'yan ƙasar ta Najeriya waɗanda talauci ya yi wa katutu. To sai dai a ƙasidar da ya gabatar a wajen taron, shugaban jami'ar Musulunci ta Alƙalam da ke Katsina Farfesa Shehu Garke Ado ya bayyana cewa ba yadda za a sami nasarar bunƙasar tattalin arziki a Najeriya muddin ba a sarrafa kayayyakin da ake nomawa musamman a arewacin Najeriya.
Idan ka noma abu ka ɗauke shi daga gurin da ka noma ba ka ƙara mashi daraja ba, ka kai shi wani wurin aka ƙara mashi daraja, to kai ribar da za ka samu 'yar kaɗanci. Shi ko wancan da ya ƙara mashi daraja shi ne zai tashi da riba mai tsoka. Mafita shi ne mutanenmu kada suke bari in sun noma alkama kawai su ɗauki alkama su sayar. A'a, su yi ƙungiya, su yi karo-karo, su haɗa kamfanin da za su ke mai da alkamarsu ta zama fulawa. Hakkin hukumomi ne su ba da taimakon da ya kamata in mutane sun haɗa ƙungiya suna bukata a tallafa musu da kuɗin da za su taimaka su aiwatar da wannan aiki.
Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku shine babban mai masaukin baƙi, ya kuma bayyana damuwa akan yadda ake gudanar da ire-iren waɗannan tarukan tare da masana da ƙwararru, amma daga bisani ba wani tasiri da za su haifar.
duk abin da ake son a faɗa nan an faɗe shekaru da sun kauce daga baya. Abin da muka faɗa nan kuma za mu dawo shekara mu koma faɗin su kuma, domin ba za a je a aiwatar da su ba a ƙasashen mu domin rashin gaskiya, adalci da tsoron Allah, za mu kuma dawo mu samu wannan matsalolin suna nan. To ina son ja hankulan irin wannan taro ya kamata mu za mu yi matsaya akan wasu abubuwa da mu tabbatar da mun aika su kuma gwamnatocin mu da na jihohi da na tarayya sun yi aiki da su.
To ko me ya ja hankalin majalisar wacce ta addini ce amma ta karkata ga wannan maudu'in a taronta a maimakon wa'azi kadai? Tambayar kenan da nayi wa shugaban cibiyar ta addinin musulunci ta Najeriya Dr. Muhammad Babangida Muhammad.
Wato musulunci shi al'amari ne wanda yake mai fadi, bai tsaya kawai abinda aka yi shi a masallaci, aka yi sallah, aka yi karatun alkur'ani, aka yi zikiri da makamanta, duk abinda ya shafi wato rayuwar musulmi da rayuwar dan adam gabaki daya, musulunci yana da ta cewa wannan shekara sai muka lura cewa al'amarin talauci da kokawa da jama'a suke yi koma baya da ma yunwa wadda wato take fuskantar dewa daga cikin mutane, wannan mas'ala ce wadda take da muhimmanci a jawo hankalin wato shugabanni. Wannan kuma yana daga cikin koyarwa da musulunci.
Taron dai yayi matsayar cewa wajibi ne a sami haɗin kai tsakanin al'ummar musulmai mabiya aƙidu daban-daban da ma 'yan Najeriya baki ɗaya da ke da addinai iri daban-daban domin samun ci gaba mai ɗorewa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu agogo anan na cewa karfe 11 na safe ne da minti 16 ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na ilimi.
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, idan har kuna biye da shirin namu a makon da ya gabata, kun fara jin kaɗan daga cikin tattaunawarmu da shugaban hukumar kula da makarantun horas da malamai ta ƙasa a Najeriya, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, inda yake bayanai akan ire-iren naƙasu da ake samu a tsakanin ɗalibai da ake horas da su don aikin malinta, wanda mafi akasarinsu suke kammala kwaleji da takardun shaidar NCE. Farfesa na ganin cewar akwai buƙatar gyara a tsarin malinta.
Sannan na biyu, waɗanda suke zuwa irin waɗannan makarantun ba so suke su zama malamai ba, sun shiga wannan aikin malanta ne a rashin samun abun da suke so. Shi kuwa abu kafi ƙwarewa akai in kana son kai shi tun daga farko. To wannan shine ɗaya daga cikin manyan dalilan da muke da su. Akwai kuma dalili har yanzu wanda ya shafi bayan ma mutum ya gama. Zaka ga mutum yana ko cikin garin Kano amma gunda aka yi posting nasa da yaje ya koyarwa yana kaman kilometer 60 70 ko ma 80 daga cikin garin, kuma a cikin garin yake. Saboda haka a sati watakila sai yaje sau ɗaya ko biyu ya dawo, babu wani alaka tsakanin sa da mazanna garin sosai. Don haka ba a iya samun irin wannan ilimi ya inganta idan mallamin ba sa zanne a cikin waɗannan al'umma, kuma abinda muke cewa teacher commitment, an samu wannan matsalan yana nan sosai. Baicin haka kuma muna ganin akwai rashin tsarin da ake bi na da na supervision na aje a rinka duba mallamin nan. Yanzu koda ana yin sa ma zaito abun ya dan kauce ka'ida, domin misali zan bayar, wannan makaranta na wani mutum ne, wannan kuma na gwamnati ne. Idan ka je sai ka samu makarantan gwamnatin waɗanda suke koyarwa ilimin su ya din, amma sai ka ga wannan na private din dai su suka fi cin jarrabawa. To me yasa? Ya nuna babu supervision, ba kula sosai. To waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da muke fama da su.
A yanzu idan aka duba za a ga cewar kwanakin baya gwamnati ta yi wani yunkuri na maida wasu kwalejojin ilimi zuwa matakin jami'a. Ya kuka kalli wannan abun ganin cewar wannan ya zama wani abu na daban? Ya kuka kalli canjin?
da farko dai mun yi na'am da shi duk da cewa in sun je jami'a sun fita kenan daga hannunmu amma duk da haka muna na'am da wannan tsari akwai makarantun da suke kolejojin koyar da mallamai na NCE wanda suka yi shekara kusan 50 suna abu daya saboda haka don an ciyar da su gaba sun zama jami'an ilimi wannan abun farin ciki ne muna son gwamnati ta dage wannan dan abin nan din da ta dagaita na cewa a tsaya tukuna muna son gwamnati ta ci gaba ta ba su izinin wannan ta daga darajar su in so samu ma a dan kara wasu
wani alfanu kake ganin hakan zai kawo ga shi bangaren ilimi
ina ganin zai mun kama za mun kama hanya kenan da cewa mai degree shine zai zama malamin makaranta tun daga primary muna ganin in haka ya faru zai kara tasiri ma sha'ani na ilimi a kasar nan
bari mu duba wannan bangare wanda ya shafi a ainihin horas da su malamai da suke koyarwa a wayannan makarantun ne akwai wani bita ko wani horaswa da akan ba su akai-akai don su ma su ainihin zama nagartattun malamai da suke koyar da masu neman zama malamai
shi horar da mutum don ya zama malamin makaranta abu ne wanda yake da gabobi kaman uku na farko dai ba za ka ga malamin makaranta yana wasu al'amura ko wasu abubuwa wanda bai dace da a ce mutum gashi nan nitsatse kammalalle ko kuma wanda jama'a ba su yi na'am da wasu halayya ko yadda yake tafiyar da al'amuransa ba daga kayan da zai saka irin mutanen da zai yi alaka da su yadda zai gudanar da kansa kaman su tsafta da sauransu duka dole ya bambanta kalamunsa lafuzansa dole su zama nagari sannan tunda ya yayan mutane ake bashi dole ne ya maida yaran nan kaman nasa kuma shi zanso mutun ne mai son yara kuma ba mai mugunta ba kuma mai son ci gaba ya zama kuma kullun yana nan kuma yana taimakawa waɗannan yara saboda haka irin wayanda ake so su ilmantu don yin wannan aiki dole mutane ne sai wayanda suka sadaukar da kansu akan suna son su zama mallabai
masu sauraro baki dai ya kacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban shirin muna miƙa godiyar mu ta musamman ga babban bakon namu Farfesa Baffa Aliyu Muhammad shugaban hukumar kula da makarantun horas da malamai ta ƙasa a Najeriya sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
a maza da mata don mu
zan yi kuma ga wannan sanarwa
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Professor Kiwon Lafiya na Balarabe Sani Garko.
To hanyoyin da za a kare wannan annoba a kare mutane daga kamuwa daga shi ne na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya yi cakuɗi da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kware da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya haɗa ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana son mutum ya zama cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi sai samun masu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma wataƙila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. Ina jin aka bi waɗannan abubuwa insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
Allah ya sa mu dace yanzu kuma ga sakon da kuke aika mana ta hanyar email wanda Ibrahim Jirmai ya tattaro.
Wasiƙar ta fari ta fito daga Maiduguri GTY Kanamma wanda ke cewa VOA Hausa dan Allah ku gaya wa shugaban EFCC Malam Ibrahim Magu ya shiga lungu-lungu da sako-sakon Najeriya ya tafke barayin Najeriya kada ji tsoro Allah na tare da mai gaskiya. Sai kuma sakon hadin gwiwa daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar Plateau da Alhaji Salisu Abubakar Imam Jingir wanda ke cewa tabbas kammala aikin gyare-gyaren filin jirgin saman Abuja da gwamnatin Najeriya ta yi akan lokaci ba karamin abin farin ciki bane. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta sake waiwayar halin da mu talakawa muke ciki na tsadar rayuwa sanadiyar ya tabbare wa tattalin arzikin Najeriya. Sakon mu na gaba ya fito ne daga shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar Katsina Comrade Sanin Shaga Kofar Kaura Katsina wanda ke cewa assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Muna fatan jifan da aka yi wa sanata Abu Ibrahim ya zama darasi ga sauran yan majalisun Najeriya baki daya. Sako na gaba ma na hadin gwiwa ne wanda fito daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na jihar Kebbi da Sani mai langilange ya wuri da Salihu Isa Fana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma wanda suke cewa a gaskiya kamata ɗan majalisun mu dake Abuja su dawo gida domin aikin da suke yi ya sabawa aikin da muka tura su yi mana a zauren majalisa ganin irin manufofin shugaban ƙasa Babu Buhari na cigaban al'ummar Najeriya. To amma idan bai daidai da son zuciyar su ba sai su yi amincewa da shi. Saboda haka ɗan majalisun mu ya kamata ku dawo gida domin mu sake tura wasu masu son talakawa da kuma son cigaban ƙasar mu Najeriya. Amurka da Koriya ta Arewa ya kamata ku kai zuciya nesa wajen zama teburin sulhu domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da ke tsakaninku. Don kuwa Hausawa na cewa abinda zaman lafiya bai kawo ba rashin sa ma ba zai kawo shi ba, kuma zaman lafiya ya fi zama dan sarki. Sako daga ɗan kishin ƙasa na ƙaramar hukumar Dambam kuma autan matasan ƙaramar hukumar Dambam Husaini Abba Dambam jihar Bauchin Najeriya. Sai kuma sakon Safara'u Haƙili zamani almajira malamfashi da matar Inusa Tanku Bani Mbaka Agwara Neja wanda ke cewa sojojin Najeriya ku dage dan ganin kun kawo ƙarshen mayakan Boko Haram da suka rage a ƙauyukan Maiduguri. Da ƙarshe sai sakon muntar dan Azumi Baban Khalifa da Idris Jikan Kande da Ibrahim Jikan Kande gidan mai kware wanda ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika mu talakawan Najeriya muna jinjina hukumar EFCC irin yadda take kwato mana kuɗaɗen mu a hannun azzalumai, sai dai kash abu ɗaya ne yake ci mana tuwa ƙwariya, mun kasa gane abin da ake yi da kuɗaɗen da ake karɓowa.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
A yayin da yake bada misali da harin da Amurka ta kai akan Afghanistan da kuma Syria, mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya yi wa Koriya ta Arewa gargaɗi da kausan harshe, inda ya ce shugaban ƙasar Amurka Donald Trump zai yi amfani da ƙarfin soja idan ta kama akan gwamnatin Kim Jong-un idan har barazanar gwajin makamin tare da ƙare dangi ta ci gaba. Mataimakin shugaban ƙasar ya kai ziyara a Koriya ta Kudu a fara ziyarar ƙasashe hudu na yankin Asiya don ƙara ƙarfafa alƙawarin Amurka ga ƙawayenta a yankin da suke fama da matsalolin game da gina goyon bayan ƙasa da ƙasa domin ƙarawa matsawa gwamnatin Kim Jong-un lamba ta dakatar da shirye-shiryen gwajin makamin ƙare dangi da kuma na makami mai linzami samfurin ballistic. Jam'iyyar da ke mulki a Turkiya tana murnar nasarar da ta samu bayan zaben raba gardama da ya bayo shugaban ƙasa Recep Tayyip Erdogan cikakken iko, amma jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci zaben da aka yi shi ranar Lahadi inda suke zargin yana cike da makudi. Nasarar da Erdogan ya samu za ta ba shi damar jawo wa 'yan majalisu tarnaƙi, haka kuma zai iya naɗa ministoci ya kuma kula da su kai tsaye. Shugaban ƙasa Erdogan ya yi wa magoya bayansa da ke tasowa jawabi a yammacin jiya Lahadi a wannan bayanin rufe rafunan zaɓe.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu zo muku da wani sabon shirin inda za mu wato so mu ji ra'ayinku kan kalaman da 'yar mai martaba sarkin Kano ta yi cewa duk da cewa mahaifinta na ƙaunar muƙaminsa na sarkin Kano a shirye yake ya sadaukar da muƙamin domin ya faɗi gaskiya. Sannan ya kuke kallon wakilcin da ta masa a taron da ta yi waɗannan kalamai duk da cewa ba ta da wani muƙami a masarautar kamar yadda ta faɗa da kanta. Sai ku kira mu a shirinmu na dare akan lambar 202-205-2655 domin bayyana ra'ayi. Kafin nan a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa da kuma Julius Gresham da ta haɗa mana wannan shiri, sai injinanmu Peter Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Sai dai kada ku yi nisa ga masu wato shirin yau da gobe Usman da Maryam da kuma wato Safina. Ai sauraro lafiya.